Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 16 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa ƴan gudun hijirar Najeriya da ke jihar Dibba a jamhuriyar Niger sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaben Najeriya na watan gobe, inda a yayin da wasu ke zumuɗin zuwa ƙasarsu ta asali domin gudanar da wannan zaben, wasu kuma sun bayyana ra'ayin ko oho.
Wannan zaɓe muna so a yi shi lafiya, a ƙare shi lafiya, kuma mu ma dole za mu je mu yi zaɓe. Saboda mu samu a mana zaɓe na kirki, kwanciyar hankali ya zo, mu ma da mu da iyalanmu mu samu kwanciyar hankali. Kenan yanzu dole ne mu so kenan mu koma ƙasarmu. Babu ta inda za mu gyara sai mun yi zaɓe, ko ba gaskiya ba.
Za kuma ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya ba da umarnin ɗaukar duk matakan da suka dace don magance matsalar da ke faruwa a hukumar shige da fice da kuma ma'aikatar haraji ta ƙasar, musamman dangane da cin hanci da rashawa. Muna kuma tafe da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar, da kuma labarin wasanni. Amma kafin nan, ga Mahmud da labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai a Somalia sun ce dakarun gwamnati sun kwato wasu garuruwa biyu daga hannun mayakan Al-Shabab a tsakiyar jihar da ake kira Galmudug. Ministan tsaron kasar Abdulkadir Muhammad Nur ya faɗa muryar Amurka cewa sojojin Somalia da 'yan bangar yankin ne suka kwato garin Haradere da Galad, bayan da mayakan na Al-Shabab suka tsere ba tare da an gubza faɗa ba. Haradere ya kasance gari mai muhimmanci saboda yana bakin ruwa, wanda da masu fashi a teku suka mayar maɓoyarsu. Kafin a kwato shi, ya kasance gari mafi girma da ke hannun mayakan na Al-Shabab. Jami'ai a Ukraine a yau Litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wani gini a garin Dnipro ya kai 35, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu. Gwamnan jihar yankin na Dnipro, Valentin Revchenko, ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata, sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba. A ranar Asabar, Rashar ta kai hari da makami mai linzami kirar KH-22, wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira Kursk. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkaɓo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rashar ta harba a ranar. Ana zaman makoki a ƙasar Nepal a yau Litinin, kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin Yeti ya ɗauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi. Jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin Pokhara da ya fice wajen yawon buɗe ido, bayan da ya taso daga birnin Kathmandu. Jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke ɗauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai ƙirar ATR-72. A cewar hukumomi, har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan haɗarin ba, wanda ya auku a yankin tsaunin Himalaya, haɗarin da rabon da aga irinsa tun shekaru 30 da suka gabata. A yau Litinin, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce masu aikin ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna Matteo Messina Denaro. Wata kafar talabijin ɗin ƙasar ta Italiya ta ce an kai Denaro wani ɓoyayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi. A shekarun baya an yankewa Denaro hukunci ba tare da an kama shi ba, bisa laifukan kisa da ya aikata, ciki har da halaka wasu masu shigar da ƙara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta Italiya. Ɗan shekaru 68 Denaro, wanda ya ɓace tun yana matashi, zai fuskanci tuhume-tuhume da dama. Ya kuma taɓa tunkahon cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta. A yau Litinin, Amurkawa suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren ɗan fafutukar 'yancin bil'adaman nan marigayi Dr. Martin Luther King Jr. Wannan rana ta kasance hutu a duk faɗin Amurka, yayin da ake bikin tunawa da Dr. King. A shekarar 1988, tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya rattaba hannu kan dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi. Akan yi bikin ne a duk Litinin ɗin da ta yi kusa da ranar haihuwarsa, wato 15 ga watan Janairu, inda a jiya ya cika shekaru 94 da haihuwa da a ce yana raye. A shekarar 1968 aka kashe Martin Luther King a garin Memphis da ke jihar Tennessee a lokacin yana ɗan shekara 39. Hukumomi a kasar Indonesia na tuhumar wasu mutane biyar da yin sakaci bayan mutuwar mutum 130 a wani filin wasa a bara. Lamarin ya faru ne a ranar 1 ga watan Oktoba a birnin Malang da ke kusa da gabashin Java. Wannan al'amari ya zamanto ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni da suka taɓa faruwa a filin wasa. Ana tuhumar 'yan sanda uku da wasu jami'an ƙungiyar 'yan wasa a Rema su biyu da laifukan da suka shafi yin sakaci da suka kai ga mutuwar mutanen. Idan aka same su da laifi kowannensu zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 5. Lamarin ya faru ne a lokacin da wasu 'yan sanda 11 suka harba hayaki mai sa kwalla don tarwatsa masu kallo da suka mamaye filin wasan. Kwamitin bincike da shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya kafa ya gano cewa harba hayakin ne musabbabin turare ne da ta kai ga mutuwar mutum sama da 100.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, 'yan gudun hijirar Najeriya da ke jihar Diffa a jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaben Najeriya na watan gobe, inda a yayin da wasu ke zumuɗin zuwa ƙasarsu ta asali domin gudanar da wannan zaben, wasu kuma sun bayyana ra'ayoyin ko in kula. Ga dai ƙarin bayanin wannan rahoto daga wakilin muryar Amurka da ke jihar Diffa, Abubakar Isa.
Akalla dai 'yan gudun hijira na tarayyar Najeriya 300,000 ne ke gudun hijira a jihar Diffa ta jamhuriyar Nijar. Shekaru 8 kenan sakamakon rikicin Boko Haram ya tilasa musu barin garuruwansu na asali. Ya dai kasance al'ada a duk lokacin zabe na Najeriya, hukumomin kasar na turo motoci na musamman da za su kwaso 'yan kasarsu da ke waje zuwa kasarsu ta asali domin su ma a dama da su a zaben. Kamar yadda ya kasance a shekara ta 2017 a nan jihar Diffa, to a wani hali ake ciki a wannan zaben na 2023 ga ra'ayin wasu 'yan gudun hijira na Najeriya da ke jiha ta Diffa.
Sunana Muhammad Ibrahim Ajiri. To alhamdulillahi, gaskiya kamar mutanen mu 'yan Najeriya wanda muke zaune a nan cikin jihar Diffa, a matsayin mu na 'yan gudun hijira, muna da haƙƙi na mu je mu yi zabe a can Najeriya mu dawo. In ba mu tashi mun yi zabe, mun kawo canji ga wanda muke so din ba, so ina muke da dama na mu samu mu yi canjin nan.
To wannan zabe a matsayin mu na 'yan gudun hijira 'yan Najeriya wanda muka zo gudun hijira Diffa, wannan zabe muna so a yi shi lafiya, a kare shi lafiya, kuma mu ma dole za mu je mu yi zabe saboda mu samu a mana zabe na kirki, kwanciyar hankali ya zo mu ma da mu da iyalanmu mu samu kwanciyar hankali. Kenan yanzu dole ne mu so kenan mu koma kasanmu, babu ta inda za mu gyara sai mun yi zabe, ko ba gaskiya ba?
To zaben da za yi mun san ko su waye za mu zaba, mun san wanda ya kamata, ko da bai mana gaba daya ba zai kwatanta mana abubuwa da sauransu. Duk garuruka mu ba kuwa duka mu muna nan Nijar.
To sai dai a yayin da wasu 'yan gudun hijirar na Najeriya da ke jiha ta Diffa ke zumudin zuwa kasarsu ta asali domin gudanar da zabe, wasu 'yan gudun hijirar na ganin akasin haka. Usman Saido na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan gudun hijirar.
A matsayina na wanda nake jagorancin ƙungiyar 'yan gudun hijira ta jiha Diffa, ina cin karo da wa'ansu abubuwa wa'anda kusan responsibility ne na shugabanninmu su ɗauki wannan abin su magance shi. So yana ƙona mun rai sosai wajen ganin wa'annan abubuwan kawai alƙawari ne na baki wanda kusan kawai babu su a ƙasa. So siyasarmu ta ɓangarenmu har yanzu ba ta canza ba, tana nan yanda aka saba ta, yanda kuma ake yinta. So a matsayina na wanda ni nake gudun hijira na zo jihar Diffa, na zauna, akwai kulawa ta musamman da ya kamata a bani, dubiya da cewa bana muhalli na gudu na shigo cikin wata ƙasa. Nan filin gudun hijira na mu komi ya lalace. Yunwa tana nan tana ta cin mutane. Talauci abin da ya shafi ilimin matasan mu ba ma kwata-kwata, in kaga wani abu ya kawo su nan to wani standard programs nasu ne personally. Damuwar su ce ta kawo su nan kawai, ba damuwar 'yan gudun hijira ba.
'Yan gudun hijira na tarayyar Najeriya da ke a jihar Diffa ta jamhuriyar Nijar sun kuma yi fatan gudanar da wannan zaben na 2023 a kwanciyar hankali da lumana, musamman ma idan aka yi la'akari da halin da kasar ke ciki sakamakon matsalar tsaro. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Diffa a jamhuriyar Nijar.
Madalla, aka da Abubakar Isa da wannan rahoton. To bari mu leƙa Niger, inda shugaban kasar Muhammad Bazoum ya bada umarnin cewa za a dauki duk matakan da suka dace don magance matsalar da ke faruwa a hukumar shige da fice da kuma ma'aikatar haraji ta kasar, musamman dangane da cin hanci da rashawa. Shugaba Bazoum ya buƙaci alƙalan shari'a da su yi aikin ba sani ba sabo akan duk wanda ake zargi da cin hanci da rashawa, ko da kuwa alƙali ne. Wakilin muryar Amurka Sule Mumin Barma da ke birnin Yamai ya aiko mana da rahoton.
A yayin bikin taya murnar shiga sabuwar shekarar meladiya ta 2023 da ya gudana a ƙarshen mako, wanda ya samu halartar manyan jami'an da suka hada da Prime Minister da mambobin gwamnatinsa da shugaban majalisar dokokin ƙasa da kwamandojin tsaro da jakadun ƙasashen waje da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, shugaba Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar yaƙi da cin hanci da farautar barayin dukiyar jama'a.
La Halsia vient de boucler de nombreux dossiers d'enquête.
Yace hukumar Halsiya ta damƙawa alƙali mai shigar da ƙara rahoton binciken badaƙala da dama, na kuma bashi umarnin bin diddigin waɗannan takardu. Waɗanda ke kunnan uwar shegu suna ci gaba da tafkata asa a ma'aikacin gwamnati, za su yaba wa aya zaƙinta. Saboda haka ina ƙara nanata kira ga alƙalan shari'a su yi aiki kamar yadda doka ta tsara, domin aikinsu na da mahimmanci sosai a yaƙi da rashin hukunta masu laifuka. Sannan ya zama wajibi su kiyaye goyon bayan takwarorinsu da aka yi katarin samu da aikata abin da ke zubar da mutuncin alƙalanci.
Se garder de protéger ceux de leur lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction.
Shugaban ƙasa, wanda ya tunatar da cewa ba a taɓa kama manyan jami'an gwamnati ba a Niger tun daga samun 'yancin kai kamar yadda yake yi a zamanin mulkinsa, ya ƙuduri aniyar saka ƙafar wando guda da baragurbin jami'an duwan da na ma'aikatar haraji.
Les services de la douane et des impôts sont très souvent pointés du doigt par les investisseurs.
Shugaban ya ce har yanzu akwai sauran runa a kan maganar tattara kudaden ƙasa da harkokin hada-hada, lamarin da ake dora alhakinsa a wuyan ma'aikatar duwan da ta haraji, kamar yadda ake iya ganewa daga korafe-korafen da masu saka hannun jari ke yi a kansu. Da farko na ɗauki wannan magana a matsayin ƙage, to amma da alama batun na buƙatar dubawa. Saboda haka Prime Minister da kai da ministan kuɗi na umurce ku yi wani abu akai.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances, cela vous interpelle.
Shugaban Rashin Transparency International a Niger Malam Mamamada ya bayyana fatan ganin dorewar wannan yunkuri.
A ci gaba da yayi, wani bi ana faro abun ana tahiya ga hanya sai a dakata. Muna fatan ka ayi barci ko ka amayi gangadi, wato duk in haka ta faru ayi ma mutane hukunci ko su wane ne ko mun matsayin su.
A cewar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Saidu, a yanzu hankulan 'yan ƙasa sun karkata wajen alƙalan shari'a da hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa.
Juju idan an ba shi takardu shi aiwatar da su dangance da yanda shari'a ta ba shi 'yancin yayi. Kenan yau 'yan ƙasa suna jira su gani a ƙasa. Wannan yagiya tana bisa wuyan Halsiya da jujoji wadda shugaban ƙasa rataya musu.
Shugaba Muhammad Bazoum na wannan ikirari ne a daidai lokacin da bincike ya rutsa da wani alƙalin da ake zargi da rubda ciki akan goma miliyoyin sefa na kuɗaɗen gado. Ba idan wasu da aka gano suna karɓar na goro don ba da belin gaggan 'yan takife, yayin da aka cafke babban daraktan wata makarantar gwamnati da wasu makarabansa saboda zargin cuwacuwar jarabawa. Kamar yadda babban daraktan bankin Bagari da mataimakansa ke kulle a gidan kaso sanadiyar zargin halitta dubban miliyon sefa da suka wawure. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Salim Alfashi ya hada mana daga Najeriya.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta ƙara himmatuwa wajen bunƙasa harkar jakadanci da Najeriya. A bisa wannan muradin ne ma ya sanya tunni a cikin watan Maris na shekarar da ta gabata aka yi bikin azahar sashen gina sabon katafaren ofishi mai hawa goma a kan kuɗi dala miliyan 537 tare da saka jari a Najeriya na dala miliyan 95 domin amfanin kasashen biyu a wannan harka na hurɗa. Ginin mai hawa goma wanda kuma tuni aikin ya yi nisa ana yin su ne a wani makeken fili mai tsawon murabba'in kilomita 10 a gabar teku yankin Echo Atlantic City da ke can Lagos. Jakadiyar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard da kuma Kansil General na ƙasar Amurka Claire tare da gwamnan jihar Lagos Babajinde Sanwo-Olu suna daga cikin manyan bakin da suka halarci wannan ƙasaitaccen biki da aka yi na aza harsashen ginin wanda ake sa ran kammala shi a shekara ta 2027. Bayanan da aka yi a wajen bikin sun zayyana burin gwamnatin ƙasar ta Amurka na samar da ofishin hurɗa mafi girma a nahiyar Afirka nan cikin Najeriya can Eko, wanda zai samar da aikin yi ga 'yan Najeriya su 2,500 da kuma wurin aiki na zamani mai ingantaccen matakan tsaro ga ɗaukacin Amurkawa da kuma 'yan Najeriya da za su fara yin aiki a cikinsa. Ofishin zai kara bunƙasa harka na hurɗa ne a fannonin fasaha da kere-kere da kuma raya al'adu na ƙasashen biyu, kama ya zuwa bunƙasa tattalin arziki. Shin ko yaya masana harkar tattalin arziki ke kallon wannan sabon yunkuri? Farfesa Murtala Sagagi kwararre ne a wannan fani, ya kuma amsa wannan fatawa.
To, kamar yadda kai bayani, wannan hoɓɓasa da ƙasar Amerika ta yi domin samar da wannan katafaren gini a wannan ɓangare na Najeriya na kudu maso yamma, wato abu ne wanda muke ganin zai kawo alfanu ba wai kawai ga su mutanen da suke wannan yanki ba, amma da wasu sassa na ƙasar Najeriya. Na farko dai, ita ƙasar Amerika kowa ya san cewa ƙasa ce wadda take son ta ga ƙasashe sun yi mulki irin na farar hula. To kuma yanzu abubuwan da muke kallo a yanzu, mulkin farar hula kusan ya samu gindin zama a Najeriya. So kaga Amerika za ta so ta ringa abubuwa na diplomasiya da ciniki da sauran abubuwa na kawo ci gaba ga kasashen da suke ganin sun karbi wannan tsari na mulkin demokaradiyya. Sannan na biyu, ita kasar Amerika idan ka duba wato siyasar duniya a shekarun baya da suka wuce, akwai kasashe da suka shigo nahiyar Afrika domin samar da hanyoyi na wato haɗaka kamar diplomasiya da ɓangaren kasuwanci da sauransu. To sai ake ganin cewa ƙasashe da suka shigo daga gabashin duniya sun fara danne tasirin Turai a ƙasar Afrika. To kaga wannan hoɓɓasa da Amerika ta yi sun nuna cewa har yanzu fa suna nan, kuma har yanzu abubuwan da suka sa a gaba domin kawo ci gaba na duniya musamman Afrika har yanzu wannan tsari ya dana. To kaga shi ma wannan zai ƙara tabbatar wa da duniya cewa Amerika har yanzu tana da rawar da za ta taka a ƙasashe musamman na Afrika, kuma ta ɗauki Najeriya ganin cewa ita ce ƙasa wadda take mafi girma a nahiyar Afrika, ba wai kawai ɓangaren yawan mutane ba, amma ɓangaren tattalin arziki. To kaga kai wannan wato katafaren gini wanda ana ganin shi ne ya fi kowanne girma a cikin wato ofisoshi na jakadanci na wannan ƙasa ta Amerika wadda ta yi a ƙasashe. Kuma idan ka duba abubuwan da ake so a yi a wajen kawo haɓaka tattalin arziki na wasu ɓangarori musamman na fasaha da ɓangarori na nishaɗantarwa da ɓangarori na ƙirƙire-ƙirƙire da al'adu da sauransu, to za a ga cewa wannan nahiya ta duniya za ta tsaya. Yanzu muka kalli ɓangaren a ɓangaren Najeriya kenan, musamman a ƙasar Amerika kalli wani ɓangare da suke so su taimaka wa shi ne ɓangaren nishaɗantarwa. Idan ka duba ƙasar Amerika za ka ga wajen su New York da ɓangaren su California sun yi shuhura akan nishaɗantarwa, fina-finai da raye-raye da wake-wake da sauransu. To mu ma in ka shigo Najeriya an ga kalli nan arewa, wato za ka ga muna da Kannywood wanda shi ma kaɗe-kaɗe ne da raye-raye, abubuwan da suke kawo nishaɗantarwa ga al'umma, kuma suna samar da aikin yi da haɓaka tattalin arziki na wannan waje. Sannan in kai ɓangaren Ibo su ma haka, in kai ɓangaren Yarbawa su ma haka. To kaga wannan haɗaka da ake yi da wannan ƙoƙari da ake so a haɗa waɗannan da suke wancan ɓangare na Amerika da waɗanda suke Najeriya zai kawo gogewa, ƙarin yawan jari, sannan zai kawo abubuwa da za a ringa yi tare domin ya kasance cewa an gudu tare kuma an tsira tare. Abinda kawai muke so gwamnatoci irin namu su zauna su yi tsare-tsare waɗanda mutane za su samu wannan tagomashin. Saboda ita ƙasa kamar ta America tana ƙoƙari wajen kawo daidaito a ɓangaren demokaradiyya. To amma kuma muga demokaradiyya ta zo, amma kuma har yanzu Roman nata ya yi nisa ga mutane. Saboda rashin aikin yi da talauci da matsalar tsaro da sauransu. To kaga ya kamata a ce kasashe kamar na America suna amfani da hanyoyi na diplomasiya domin nosar da shugabanni na waɗannan kasashe su rinda yin abin da ya kamata. Muna zaton cewa idan wannan hulɗa ta yaukaka za su taimaka waɗannan kasashe su koyi yadda ake gudanar da mulki na al'umma. Ba kawai ya kasance cewa idan kana mulki kusan daga kai sai na jikinka ba. So kaga waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata mu koye su. Ni kaina na san akwai waɗansu shirye-shirye da ƙasar America take yi a cikin Najeriya wanda ni ma din nan na taɓa shiga cikin waɗannan shirye-shirye da aka yi domin samar da shugabanci na gari. Saboda in dai baka samar da shugabanci na gari ba, waɗannan abubuwan da ake yi musamman talaka da yaranmu da suke tasowa ba za su ga amfaninsa ba. So muna zaton cewa insha Allahu wannan katafarin gini da ake yi wato zai samu tagomashi na ita kanta gwamnatin tarayya ta Najeriya domin a yi tsare-tsaren da za a cimma bukatun da wannan gini yake so ya samar.
Farfesa Murtala Sagayi, masani game da harkokin tattalin arzikin duniya.
Ta fuskar diplomasiya, wani irin tagomashi ne zai biyo baya kuma me wannan ke nunawa kasashen duniya? Wato ginin wannan ofis da kuma sabon yunkuri. Tsohon jakadan Najeriya a kasashe da dama, ambasada Sani Baƙo Malamfashi ya amsa wannan fatawa.
Wannan tambaya da kai Malam Shehu tana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma abinda mutane za su lura da shi shine ka san kwanakin baya akwai wasu labarai da ake cewa suna fitowa daga America akan cewar ayan shekaru kaɗan Najeriya za ta wargaje. Yanzu wannan gini da aka yi, wannan katafaren gini da Afirka, kuma ina ga banda ma Afirka har da sauran kasashe, babu inda America suka zo suka irin wannan katafaren gini saboda su ci gaba da harkokin diplomasiya da cinikayya da Najeriya. Abinda ya sa kuma suka yi haka din saboda sun tabbata har ga Allah Najeriya ta zo ta zauna daram-ram yadda mutane suke hasashen cewa za ta lalace. Inda sun san lalacewar za ta yi ba za su zo su irin wannan aikin ba, wannan gini haka wanda yake ba kamar shi Afirka, a lafiyar Afirka. Inda sun san kasar lalacewa za ta yi kafin ba za su kashe kuɗi su yi wannan aikin. So ya nuna mana cewar kenan America suna da abin da Turawa ke cewa confidence a Najeriya. Kodayake muna da wasu kalubale haka da suke addabar mu a nan Najeriya. Najeriya in ka lura cewa duk duniya babu ƙasa wadda Allah ya baiwa ma'adanai arziki haka da ke bidni a ƙasa haka da sauransu kamar Najeriya. Su kuma America sun san wannan, sun gano cewa nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba Najeriya za ta zama tana cikin 'yan ƙasashe da ba wanda yake da muhimmanci kamar su a duniya. To suna so su zama kan gaba. Kaga China tana ɗan lekowa haka, ba sa so China ta zo ta mamaye Najeriya kamin su su yi ɗin. China ita ce ƙasa ta farko wadda suke cinikayya fiye da wasu ƙasashe sai India. Kuma shi diplomasiya yanzu ka san cinikayya ce, shi ne diplomasiya. To sun gano wannan muhimmanci, to suna so su ga cewa sun shigo Najeriya kamin wasu ƙasashe sun shigo.
Ambasada Sani Baƙo kenan. Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi, to yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shahararren ɗan wasan Super Eagles na Najeriya da tauraron suke haskawa Victor Osimhen zai yi kamfar kallo daga dimbin masoyansa a yayin da hukumomin kasar Italiya suka haramtawa magoya bayan kungiyarsa ta taka leda Napoli tafiya domin su shaidi wasannin kungiyar. Ranar Asabar ne hukumomi a kasar ta Italiya suka haramtawa magoya bayan kungiyar ƙwallon kafar Napoli da AS Roma yin tafiya domin kallon wasanni har na tsawon watanni biyu, haramcin da kuma ya soma aiki nan take. Matakin ya biyo ne bayan wata arangama da ta auku tsakanin magoya bayan kungiyoyin biyu a ƙarshen mako a wani gidan mai da ke kan daya daga cikin manyan titunan ƙasar Italiya, lamarin da ma ya haifar da rufe gidan man baki daya. dan wasan na Najeriya dai ya rade yana samun soyayya da kauna daga magoya bayan kungiyar ta Napoli, wanda akasarin su sukan yi karfin halin tafiya kallon wasannin waje na kungiyar ne kawai domin ganin bajintar dan wasan, tare kuma da murnar zura kwallaye da yake yi. Wasu ƴan kasar Indonesia biyar sun bayyana a gaban kotu a yau Litinin bisa tuhumar da ake yi musu na yin sakaci wanda ya haifar da iftila'i a filin wasa mafi muni a tarihin kwallon kafa. Turmutsatsin da ya auku a cikin watan Oktoba a wani filin wasa da ke birnin Java ya yi sanadiyar mutuwar mutane 135 ciki har da ƙananan yara fiye da 40. Lamarin ya auku ne bayan 'yan sanda sun harba hayaƙi mai sa hawaye a wata rumfar 'yan kallo da ke makare da jama'a sa'ad da magoya baya suka mamaye filin wasa a ƙarshen wani karon battar ƙarfe tsakanin manyan ƙungiyoyi biyu abokan hamayya, wato Arema FC da Pasebaya Surabaya. Hakan ya sa ɗaruruwan mutane yin tururuwa zuwa matsatsun hanyoyi domin ficewa, lamarin da kuma ya haifar da yamutsi da turmutsitsi inda aka tattaka jama'a da dama suka mutu. An caji jami'an 'yan sanda uku da jami'in shirya wasan da kuma wani babban jami'in tsaro da yin sakaci da ya haifar da iftila'in, inda kuma suke fuskantar hukuncin ɗauri a gidan kaso da zai kai har na tsawon shekaru 5 idan aka tabbatar musu da laifi. Har yanzu kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike kan wanda ake zargi na shida, wato tsohon daraktan kamfanin da ke ɗaukar nauyin gasar Premier ta kasar Indonesia. A yau Litinin ne aka soma fafata babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana a birnin Melbourne, inda mai rike da kambin gasar wato Rafael Nadal ya soma fafutukar kare kambinsa tare da doke ɗan ƙasar Birtaniya Jack Draper da turmi 3-1. Nadal, ɗan ƙasar Spain mai shekaru 36, shi ne ɗan wasan da ke sama a gasar ta bana sakamakon rashin mutum na farko a duniyar tennis Carlos Alcaraz, wanda ke fama da rauni. To sai dai ana sa ran Nadal ɗin zai fuskanci babbar fafatawa a gasar ta bana sakamakon dawowar ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasa, wato Novak Djokovic. Djokovic, ɗan ƙasar Serbia da ya taɓa lashe gasar har sau 9, bai sami buga gasar ta bara ba sakamakon hana shi izinin shiga ƙasar ta Australia saboda ƙin karɓar rigakafin cutar COVID-19. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro, yanzu sai labarai a taƙaice.
Jami'ai a Somalia sun ce dakarun gwamnati sun kwato wasu garuruwa biyu daga hannun mayakan Al-Shabab a tsakiyar jihar da ake kira Galmudug. Ministan tsaron ƙasar Abdulkadir Muhammad Nur ya faɗa muryar Amurka cewa sojojin Somalia da 'yan bangar yankin ne suka kwato garin Haradere da Galad, bayan da mayakan na Al-Shabab suka tsere ba tare da an gubza faɗa ba. Haradere ya kasance gari mai muhimmanci saboda yana bakin ruwa, wanda da masu fashi a teku suka mayar maɓoyarsu. Jami'ai a Ukraine a yau Litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wani gini a garin Dnipro ya kai 35, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu. Gwamnan jihar yankin na Dnipro, Valentin Revchenko, ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata, sannan ana kan neman mutum 35 da ba a ga su ba. Ana zaman makoki a ƙasar Nepal a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin Yeti ɗauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi. Jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin Pokhara da ya fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin Kathmandu. Jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke ɗauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai ƙirar ATR-72. A yau Litinin kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce masu ayyukan ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68. Hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna Matteo Messina Denaro. Wata kafar talabijin ɗin ƙasar ta Italiya ta ce an kai Denaro wani ɓoyayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi. A shekarun baya an yankewa Denaro hukunci ba tare da an kama shi ba, bisa laifukan kisa da ya aikata, ciki har da halaka wasu masu shigar da ƙara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta Italiya. Hukumomi a ƙasar Indonesia na tuhumar wasu mutane 5 da yin sakaci bayan mutuwar mutum 130 a wani filin wasa a bara. Lamarin ya faru ne a ranar 1 ga watan Oktoba a birnin Malang da ke kusa da gabashin Java. Ana tuhumar 'yan sanda uku da wasu jami'an ƙungiyar 'yan wasa Arema su biyu da laifukan da suka shafi yin sakaci da suka kai ga mutuwar mutanen.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da yake ya gabatar da shirin da kuma Julie Legas Gresham da Tabaru Umarni ta injiniyan mu yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yarwa da ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.